العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي كسنتوا تردكو أتجمواني صابا شرنا فتوين رحمة شرنا كان باكو داما دومن أكود تنبيهوكو ما سمع أنا دومن يممتاكن على مرة نسكشا في الديني درايوة كما زاكو يأكود أن تنبيهوني دي تكلم ببنوانا سفري تكو سفري biyar 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 hudu 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 daya uku da kuma 07 7 0 4 0 4 5 5 sai kuma 07 7 1 7 8 6 4 2 ko kuma takan addressin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyinrahma dake dandalin sada zumunta na Facebook to kamar kowace rana a yau ma ga mutare da shehu malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sano Mari Jalemo babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero dake nan Kano wanda kuma shine yake amsa waɗannan tambayoyi naku ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akramakallah bismillah
alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan haka masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai wata ka'ida wacce take da muhimmanci take da girma kware da gaske a Qur'ani inda Allah subhanahu wata'ala ya magana ta ya ambace ta a gurare daban-daban kusan wajen gurare guda biyar ta zo a cikin Qur'ani wacce take cewa wala taziru waziratu wizra ukhra wata rai ba za ta dauki ko ba ta daukar laifin wata rai wannan ka'ida ce wacce take da girma sosai domin ka'ida ce da take kunshe da tabbatar da adalci shi yasa zamu ga gurare daban-daban malamai da masana sun rika hujja da ita saboda tasirin da take da shi wajen tabbatar da adalci ma'anar wannan ka'ida a takaice shine wato duk wani wanda Allah subhanahu wata'ala ya kallafa masa wani aiki wato dora masa nauyin aikata wani aiki to ana masa sakayya ne da aikin sa in alkhairi aikata yaga alkhairi idan sharri aikata yaga sharri don haka wani ba zai dauki laifin wani ba haka kawai matukar dai ba shi ya zan sababin aikata wancan laifin ba wato ya zama da wani ya aikata laifi wani can gefe kuma wanda ba shi da ruwa ba shi da tsaki cikin laifin wannan mutum ya zama kuma shi ne zai dauki wannan laifin to wannan daga cikin kamalar adalcin Allah subhanahu wataala da hikimarsa Allah subhanahu wata'ala ya ce wala taziru waziratun wizra ukhra akai amfani da kalmar alwizru a larabci tana nufin nauyi abu mai nauyi ko kaya mai nauyi saboda laifi babu shakka a zuciyar mu'mini wani abu ne da yake da nauyi kwarai da gaske yayin da mutum ya zama mai laifi to zai rika jin kamar wani abu ne mai nauyi yake kansa kuma yake damunsa wannan ka'ida ce wacce ba kawai wannan shari'a ta mu ta musulunci ko ta addinin musulunci kawai ta zo ba a dukkan annabawa da suka gabata dukkan wani wahayi da Allah subhanahu wataala ya aduran kasa dukkan wasu hukunce da littafai da suka zo sun kunshi tabbatar da wannan mabda'i wannan ka'ida ta adalci cewa duk wanda yayi laifi shine ake hukuntawa game da laifinsa ba za a hukunta wani ba wanda ba shi da alaka da wannan laifin za mu ga inda Allah subhanahu wataala yake cewa afara'aita allazi tawalla wa a'ta qalilan wa akda a indahu ilmul ghaibi fa huwa yara am lam yunabba bima fi suhufi musa wa ibrahim allazi waffa alla taziru waziratu wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa Allah subhanahu wata'ala yake cewa afara'aita allazi tawalla ashe baka ga wanda ya juye baya ba wa a'ta qalilan ya bada dan kankani wa akda kuma yayi rowa da mai yawa a inda hu ilmul ghaibi fa huwa yara cin yana da wani ilimin gaibi ne tare da shi don haka yana hango shi am lam yunabba bima fi suhufil ula ko suhufi Musa ko kuma ba bashi labarin abin da yake cikin littafin annabi Musa bane wa ibrahim allazi waffa da littafin annabi ibrahim wanda yake cika alkawari Allah taziru waziratun wizra ukhra wanda a cikin su akwai maganar cewa wata rai ba za ta dauke laifin wata rai ba wa an laysa lil insani illa ma sa'a kuma ko mutum ba shi da wato bai cancanci wani sakamako ba sai abin da ya aikata wa anna sa'yahu sawfa yura kuma aikin nan nashi shi za a nuna masa thumma yujzahu al-jaza'a al-awfa, sannan a saka masa cikakken sakamakon sa. To kaga wannan ayar tana nuna maka cewa wannan ka'ida ta la taziru waziratun wizra ukhra ka'ida ce da kusan annabawan da suka gabata duk sun zo da ita a cikin littafin su, kamar yadda Allah subhanahu wata'ala anan yayi ishara zuwa ga littafin Annabi Musa alayhis salam da littafin Annabi Ibrahim alayhis salam cewa suna kunshe da wannan ka'ida ta cewa wata rai ba za ta dauki laifin wata rai ba. A wannan ka'ida ba ta cin karo da fadar Allah subhanahu wata'ala da yace wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim, da inda Allah subhanahu wata'ala yace wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm, da Allah subhanahu wata'ala yace kuma lalle za su dauki nauye-nauyen su da tare da nauye-nauyen wa athqalan ma athqalihim, tare da wasu nauye-nauye tare da nauyen su, ko inda Allah yake cewa wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilm, za su dauki laifuffukan waɗanda suke batarwa ba bisa ilimi ba. A domin wannan waɗannan nasussuka suna nuna cewa mutum a zai dauki laifin wani yayin da ya kasance shine musabbabin fadawar wannan mutum cikin irin wannan laifi. Wato mutum ya zuga wani ko ya yi sanadiyar wani ya fada cikin wani laifi ta hanyar ya kirawo shi, ta hanyar ya kawata masa wannan laifin, ta hanyar ya nuna masa yin wannan laifin daidai ne, to mutumin nan ya zo ya shiga cikin wannan barna, to in aka tashi aka bama wancan mai barna laifin barnarsa, to shi ma wannan da ya da'awa ya yi kira ya kawata wa wancan barnar, shi ma yana da nashi kamar su daidai da wanda aka bama wancan ba tare da an rage laifin wancan ba, kamar yadda haka take faruwa ga wanda ya kira zuwa ga gaskiya, ya yi kira zuwa ga shiriya, ya nuna abin alkhairi, to yayin da wasu suka aikata wannan abin alkhairi yana tarayya da su cikin ladansu, wato za a bashi lada kwatankwacin abin da aka basu ba tare da an rage musu ladansu ba yayin da shi ake bashi nashi. Anan wasu daga cikin kafirai, manya-manyan shugabannin kafirai, domin su hana mutane karbar addinin musulunci ko karbar kiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama, su hana mutanen su barin abinda suke kai na kafirci zuwa ga imani, sai suka rika nuna musu cewa kas su damu, su ci gaba da abinda suke yi na kafirci, amma aka je lahira su za su dauke musu wannan laifin, za su dauke musu wannan laifin, saboda ka in laifi ne ku je ku yi mu akan mu, kamar da wasu suke cewa ka je ka yi ni akaina, wato ni zan dauki wannan laifin. Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin su cewa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wama hum bihamilina min khatayahum min shay innahum lakathibun wala yahmilunna athqalahum wa athqalan ma athqalihim wala yusaluna يوم القيامة أما كانوا يفترون وبنجي سبحانه وتعالى يقول وأن سك كافرتا سك تيم وأن سك إيماني تبعوا سبيلنا كبيو هنيرمو وتكافري سك تيم مبني كبيو هنيرمو كذوم تفتاري والنحم الخطاياكم كما زام أو كيمو كليف فكنكو وتكبيوم إما ليفني تو أكمو الله يقول ما هم بحاملين من خطاياهم من شيء الله يقول بازاس أو كيموس وأنا أبن ليف فكن سبا wato in suka yadda suka kuskura suka bi su akan abin da suke yi na kafirci, to fa ba za su iya dauke musu wani abu daga cikin laifuffukan su ba. Innahum lakazibuna, lalle ƙarya suke yi musu. Wala yahmilunna athqalahum, Allah ce lalle sai sun dauki nauye-nauyen su, wato kayayyakin zunubin su, su waɗannan kafire masu kira a zo a bi hanyar su, Allah ce sai sun dauki nauye-nauyen zunubin su da suka yi. Wa athqalan ma athqalihim, tare da wani nauye-nauyen na laifuffuka tare da wancan nasu nauyin na laifuffukan su, wato za a dora musu laifukan su, sannan za a dora musu laifukan waɗanda suka yi kira zuwa gare su ba tare da an sauke musu waɗancan masu bi nasu laifin ba. Allah ce wala yusaluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun, kuma lalle zai an musu tambaya ga ranar gobe kiyama game da abin da suka kasance suna yi na kage. Idan muka duba littattafai na malamai na fuqaha'u, na malaman tafsiri, na malaman hadisi, na malaman aqida a gurare daban-daban, sun yi tattaunawa game da wannan ka'ida ta cewa wani rai ba zai dauke laifin wani rai ba, sun kafa hujja da wannan aya a gurare daban-daban. Za mu ga a cikin tarihin annabawa za mu ga dabbaka wannan ka'ida a sirar annabi Yusuf alaihi salam. Lokacin da annabi Yusuf alaihi salam ya yi dabarar karbe dan uwansa daga hannun ɗan uwansa, karbe dan uwansa Binyamin daga hannun ɗan uwansa ta hanyar sanya wato kwanan au a cikin kayan ɗan uwansa. ɗan uwansa da suka zo sai suke cewa ya ayyuhal azizu inna lahu aban shaykhan kabiran fa khudh ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Suka ce ya ayyuhal aziz, ya kai wannan babban mutum, wato suna nufin annabi Yusuf alaihi salam, wannan yaro da zaka rike shi a matsayin laifi, a matsayin hukuncin laifin da yayi na satar shi wannan kwanan au, lahu aban shaykhan kabira, yana da mahaifinsa kuma tsoho ne, ya manyanta. Fa khudh ahadana makanahu, dan me ba zaka karbi ɗaya a madadin sa, ka kama ɗaya daga cikin mu a madadin sa ba, ya zama na ka tsare ɗaya a cikin mu shi ka sake shi. Inna naraka minal muhsinin, lalle muna ganin ka cikin masu kyautatawa, kai mana alfarma, ka kama ɗaya daga cikin mu ka sake shi. Annabi Yusuf alaihi salam sai ya ba su ansa da cewa ma'azallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana inda inna idhan la zalimun, yace Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye a ce mun kama wani mun tsare ba wanda ba shi ya dauki abinda muka kayan mu ba, ba za mu kama wani ba sai wanda muka ga kayan mu a wajensa, idan muka yi haka kuwa to lalle mun kasance cikin azzalimai. Kaga wannan shine dabbaka shi ita wannan ka'ida ta adalci, wala taziru waziratun wazira ukhra, sabana abinda fir'auna shi kuma yayi a cikin mutanansa lokacin da bokayensa suka ce masa ai sun hango cewa za a haifi wani cikin banu Isra'ila wanda ƙarshen mulkinsa zai kasance a hannunsa, saboda haka sai ya fito da dokar cewa dukkan wani yaro da za a haifa namiji a cikin banu Isra'ila to a kashe shi. Kaga mutum ɗaya yake so ya kauce wa hatsarinsa, amma ya bada dokar cewa a kashe kowa ma da kowa, duk wani yaro ma a kashe shi, duk da cewa babu abin mamaki mutumin da zai ce ana rabbukumul a'la da ya irin wannan haukan, kaga ba za ka yi mamaki ba. Saboda haka sai ya faɗaɗa da'irar hukuncinsa da ta shafi kowa da kowa. To don haka duk sanda za ka ga mai hukunta wasu da laifin wasu, to sunna ce yake bi ta Fir'auna, wani yayi laifi amma abin ya zo ya shafi wasu. Don haka in muka dawo cikin harkar mu'amala mu ta yau da gobe, ba daidai ba ne idan aka samu mutum ɗaya da laifi to an tashi hukunci, kuma a yi hukunci na bai ɗaya, a yi gaba ɗaya, a yi abin nan, a haɗa kowa da kowa cikin wannan hukunci, tare da cewa mai laifin mutum ɗaya ne. Kamar yadda wasu za ka gani cewa idan aka ɓata musu rai ko a waje, in suka shigo gida matarsa da ta yi masa magana zai gaya mata baƙar magana, saboda wai ransa ya ɓace a waje, ko 'ya'yansa da sun nufo shi zai daka musu tsawa ko ya kai musu duka ko wani abu irin wannan, ya ɗauki laifin wani ya ɗora musu, ko ya zo shigo gida ya samu wani yaro ya yi ta'adi, in ya tashi sai hura yaran gaba ɗaya, musamman idan ya rasa waye ya yi ta'adin, an lalata masa wani abu nashi, to sai ce to duk yaran a haɗo masa shi, a haɗo yaran gida duka, duk ya bi su ya zane su da bulala. Kaga anan bai yi aiki da wala ta zuruwa zaratun wasu da ukhra ba, ko matarsa ɗaya cikin matansa uku ko huɗu ta yi laifi, in ya tashi sai hukunta gaba ɗayan, ya yi musu kuɗin goro. To anan kaga shi ma bai yi aiki da wala ta zuruwa zaratun wasu da ukhra ba, ko wani ma'aikaci da shugaba da ma'aikatarsa, wani ma'aikaci ya yi laifi, in ya tashi horo sai ya yi wa duka wanda suke ƙarƙashinsa, ma'aikatan da suke ƙarƙashinsa duk sai horon ya shafe su. Kaga anan bai yi aiki da wannan ga'ida ta wala ta ziru waziratun wizira ukhra ba, ko malamin makaranta ɗalibi ɗaya ya yi laifi a aji, ko saboda ba a gano shi ba, ko kuwa an gano shi ma cewa ga shi shi ne mai laifi, amma in ya tashi sai ya hukunta ɗaliban gaba ɗaya. To kaga anan shi ba bai yi aiki da wala ta ziru waziratun wizira ukhra ba, cewa wata rai ba ta ɗaukan laifin wani. Saboda haka wannan aiki da wannan ka'ida shine tabbatar da adalci, Wataƙila wani ya ce to in haka ne me yasa idan wani abu ya faru na laifuffuka a cikin gari Allah yake saukar da wata musiba da take shafar kowa. Gashi Allah subhanahu wataala yana cewa wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna Allah shadidul iqab. Wato ku ji tsoron wata fitina da idan ta sauko ba za ta shafi wanda suka yi laifin su kadai ba, wato za ta hada kowa da kowa. To ya za mu yi mu daidaita waccan ka'ida ta wala taziru wazratu wizra ukhra, da kuma wannan abu da aka ce Allah subhanahu wataala ya faɗa, yace cewa ku ji tsoron fitinar da idan ta faru ba ta tsaya akan wanda suka yi laifi su kadai ba. Abinda wannan aya take nufi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, yayin da ya kasance ana laifi a cikin al'umma, kowa ya ja bakinsa ya yi shiru, ya zama na babu waɗanda suke ƙoƙarin hana wannan laifin, wato ko dai aka taya masu yin laifinsu ko aka ba su wani taimako na su ci gaba da laifinsu, sannan waɗanda ya kamata su yi magana suka daina magana akan wannan laifin, suka daina nusarwa akan cewa laifi ne. To idan Allah subhanahu wataala ya tashi saukar da uƙubarsa, to takan shafi wanda ya yi da wanda ya taimaka da wanda ma bai yi ba amma ya yi shiru bai taimaka wajen hana faruwar wannan abu ba. Wannan shine abin da ayat take nufi wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, idan ya kasance ana laifi a cikin al'umma, to amma kuma akwai masu kokarin hanawa, akwai masu kokarin al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, akwai waɗanda suke kokarin su ga cewa an rage yin wannan laifin ko an kawo ƙarshen sa, to waɗannan abin da zai sauka na musiba ba zai shafe su ba. Su Allah subhanahu wataala zai iya ko dai ya kare ita wannan al'umma daga saukar da wata gamammiyar musiba, ko kuma idan ma har ta sauka ya kasance su Ubangiji subhanahu wataala ya ware su bai yi musu irin wannan uquwa. Wannan shine abinda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka nuna, wannan hadisin Imam Ahmad wanda Adi ibn Umaira ya rawaito cewa yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah la yu'adhibu al-'amma bi'amali al-khassa hatta yara al-munkar bayna dhahranihim thumma la yunkiruna. Allah baya azabta jama'a gaba daya saboda laifin wasu yan tsirari sai dai idan sun ga wani abu mai muna yana faruwa a cikin su, sannan suka kiyin inkarin wannan abun, wahum qadiruna ala an yunkiru, tare da cewa suna da iko a hannun su na su hana wannan abun, wato suna da iko ko da iko na mulki na ƙarfi, su ne masu wato ragamar mulki tana hannunsu, suna iya cewa sun hana wannan abun kuma ya hanu amma ba su yi ba, ko ku a'a malamai ne an ba su dama su faɗi albarkacin bakinsa su faɗi abin da ya dace amma suka yi gum suka yi shiru, to kaga su ma suna da damar su yi magana amma ba su yi magana ba. To Allah annabi ya ce fa idza fa'alu dhalika azaba Allahu al-khassata wal-amma, idan har suka yi haka to Allah idan ya tashi azabtarwa to zai azabtar da waɗancan ƴan tsirari, zai azabtar da kowa da kowa. Haka nan Imam Ahmad ya fitar da hadisi a cikin musnad dinsa daga Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, tarana ya tashi ya hudu ba cikin mutane yake cewa ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-aya wa tad'unaha ala ghairi mawdi'iha ko ala ghairi ma wada'aha Allah, cewa ku mutane kuna karanta wannan ayar amma kuna aje ta inda ba nan Allah ya aje ta ba. Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaytum, ya ku waɗanda suka yi imani ku ji da kanku waɗanda suka ɓace ba za su cutar da ku matuƙar kun shirya. Sai yake cewa wasu mutane suna aje wannan aya ba inda ya kamata su aje ta ba, ba inda Allah ya aje ta ba. Yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innan nasa idza ra'awul munkar bainahum falam yunkiru yushiku an ya'ummuhum Allahu bi'iqabihi. Naji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutane suka ga wani mummunan abu amma ba su tsawatar ba, to yana dab da Ubangiji subhanahu wataala ya game su musu kudin goro wajen da uqubarsa. Haka nan ya tabbata sai Muslim hadisin Zainab bint Jahsh radiyallahu anha take cewa ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya Rasulullah anuhlaku wa fina salihun, za a halaka mu alhala a cikin mu akwai mutanen kwarai? Annabi ce na'am idza kasura al-khabath, idan mutanen banzan suka yi yawa. Haka wannan duk yana nuna maka cewa waccan ka'ida tana nan ta cewa Allah taziru waziratun wizra ukhra, yayin da ya kasance ana laifi amma babu masu tsawatarwa game da wannan laifin, to idan uqubar ta zo za ta shafi kowa da kowa bi itibari ta hanyar lura da cewa kowa anan mai laifi ne saboda waɗannan sun yi laifi ta hanyar aikata abin waɗancan sun yi laifi ta hanyar taimaka musu da ba su wasu damammaki da hanyoyin da za su yi laifi waɗannan su kuma sun yi nasu laifin ne ta hanyar yin shiru wannan shiru din shi kuma sai ya ƙara ma waɗancan ƙarfin gwiwa na su ci gaba da abin da suke yi na laifi kaga dukkanin su a bisa wannan ma'auni masu laifi ne shi yasa idan uquba ta zo gaba ɗaya sai ta shafe su shi yasa a waccan aya Allah ta zirwa zaratun zara ukura tana nan a mahallinta cewa wata rai ba za ta ɗauki laifin wata rai ba kuma ka'ida ce da ya kamata mu ma a cikin mu'amalarmu na yau da gobe mu yi ƙoƙarin kula da ita kada mu ɗauki laifin wasu mu hukunta wasu da shi kamar yadda zai ke faruwa a Isra'ila za ka samu cewa ɗan Falastini guda ɗaya zai kai hari kan wani ba Isra'ila ko kan wani ɗan kaka bai hu ɗan kaka gida wanda yake azzalimi ne shi a karan kansa zai kai masa hari to amma aka tashi hukunci in aka tashi hukunci sai a zo gaba ɗaya gidansu za a rushe gaba ɗaya gidansu wanda mahaifinsa ne da zaune yake da ya kannansa da ƴan uwansa gaba ɗaya za a zo a rushe gidan kaga wannan hukuma ce jama'iyya ko da a ce laifi ne a gurin gwamnatin Isra'ila akan abin da aka yi to bai kamata wajen hukunci ta yi hukunci wannan na kudin gora ba ta ce za ta hukunta waɗanda ba su suka yi mata laifi ba Allah subhanahu wataala ya sa mu dace
ta amin suma amin mala Allah ya sa kar alkari ta bai mu ta farko a yau ta fito ne daga Saifullahi Buhari Siba Kofa yake cewa shin wanda ya samu tahiyya a sallar Juma'a ya samu ladan sallar juma'ar sannan raka'o'in juma'a zai yi shi ma idan ya tashi
idan ka so ka samu tahiya ya abinda ka samu iya shi zaka samu ladan sa ba ka samu ladan wanda ya samu raka'a biyu cikakkiya ba ko aka fara da shi ko ya saurari hudu ba tun farkon ta karshen ta ko wanda ya zo fara zuwa masallaci da wuri ko wanda ya zo a sa'a ta biyu ko sa'a ta uku ko sa'a ta hudu su kansu wanda suka zo masallacin suka samu juma'ar ai ba duka ne suke ladan su ɗaya ba haka kai iya abin da ka samu tahiya saboda haka iya abin nan wannan gurgurdan abin da ka samu gurgurdan ladan da zaka samu kenan sannan in ka tashi zaka yi sallah azhar ne wato zaka yi raka'o'i hudu ne cikakku ba sallar juma'a zaka yi ba sallar raka'a biyu zaka yi ba zaka yi sallah yadda kake sallah azhar
to sai Ali Ubale le yake cewa dan Allah mallam menene cikakken sunan Imam Ahmad kuma a shekara ta nawa ya rasu
sunan cikakken sunan Imam Ahmad Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani kuma ya rasu shekara ta 241 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam
to shi kuma ne yake tada Allah ya halatta idan mutum ya gama karatun Al-Qur'ani ya ce sadaqallahu al-azim
to wannan baya daga cikin abinda aka samu a sunnanci wato a cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ko a cikin aikin magabata cewa idan ɗayan su ya gama karatun Al-Qur'ani yana faɗar haka wannan a bisa ta fuskar riwaya babu wani wanda zai iya ce maka akwai wannan abinda aka sani lokacin da Abdullahi dan Mas'ud annabi ya ce ya karanta masa Al-Qur'ani ya karanto masa suratul Nisa har lokacin da ya zo faɗar Allah kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida da ya zo kan wannan aya annabi ya ce hasbuk malamai suka ce to kaga anan bai ce sadaqallahu alaihi hasbuk wato ya isa sai ga ya fashe da kuka kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ce fa idza ainahu tazrifan sai ga idanuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fidda hawaye saboda ka baya daga cikin wanti ba wai wata sunna bace da zaka ce a da zumce ta
to sai Isyaku Ila Ahmad yake cewa assalamu alaikum malam shin menene hukuncin mutumin da yake ayyukan alkhairi da kudin da ya samu ta hanyar satar kudin wani shin ladan da ya aikin da yayi za a bawa mai ainihin kudin da ya satar wani
to na farko duk wanda zai saci kayan wani yayi aikin alkhairi ba shakka ba ya da wani lada a ciki ba ya da lada a ciki tunda na farko dai sata ce sata kuma Allah ya haramta ta ya sanya hukunci ga wanda aka kama shi dubu yana sata akwai hukuncin da za a yi masa na yanke masa hannu so kaga abin da yayi ba laifi ne sannan da yayi satar kuma yazo yana yin wani abu da ba a sa shi a ciki ba ai shi mai dukiyar ai ba shi ya ce ka yi mun aikin alkhairi da shi ba bari yace yayi masa wani abin da shi ma yake so yayi, ko yace bara in yi masa aikin alkhairi dan in samu masa lada, don haka ni ma in yi tarayya da shi a lada, ba shi da lada. A shi kuma wancan tunda ba shi ya sa shi yayi ba, shi ba ya da lada, sai dai idan mutum ana cewa yayin da mutum ya kasance da dukiya a hannunsa ta wani kuma bai gane mai ita ba, bai san mai ita ba, to hanyar da zai kubuta daga wannan dukiya shine yayi da niyyar Allah ya ba wancan lada, akan faɗi haka. Amma dai haka kawai mutum ya sace kudin wani yayi aiki da shi don Allah ya ba wancan lada, ba inda aka faɗi haka.
Sai sakon Dahir Ibrahim Dogara Fanshekara yake cewa wani masallaci ne a unguwarsu suna amfani da maka wajen rubuta lokutan sallah har na tsawon wata guda, shine ke tambayar shin hakan yana da asali a musulunci.
Mun sha maganar cewa babu wani abu a lissafi, ana lissafi na kwanakin wata, ana lissafin kwanakin shekara, ana lissafin yini da lokuta na zawalin rana da lokacin sallar la'asar da lokacin sallar magriba da huduwa alfijir, duk wannan ana sanin su ta hanyar ilmul hay'a ko ilmul falak, tafiyar taurari a sama. Wannan lissafi ne wanda abu ne sananne a musulunci tun kafin musulunci yazo, har musulunci yazo القرآن يتبتد شهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب وبنجي سبحانه وتعالى يسن لا نادى وتا زما هسكي أسما كما يقدر تفير سو وقدره يقدر تفير وتا منازل ومسوكي مسوكيني منزلة لتعلم عدد السنين والحساب لمن كسن لساف عدد شكروكم كسن لسافي na kwanaki da lissafi na awoyi ta hanyar waɗannan tafiyar rana da tafiyar wata da tafiyar taurari. Waja'alna al-layla wan-nahara ayataini famahawna ayatan layli waja'alna ayatan nahari mubsira lita'lamu 'adada as-sinina wal-hisab. Saboda wannan abu ne sananne da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya bawa dan adam ilimin sa, ya san waɗannan abubuwa saboda tafiyar da harkokin sa ne yau da gobe. Haka kalanda da ake yi ana yin ta ne bisa ilimi, idan har masana ne waɗanda suka san lissafin suka fitar, to zaka samu kusan hakan abin yake tafiya, baya canzawa. Ka kula lokacin da aka ce rana za ta fadi, aka rubuta lokacin, ka kula zaka ga lokacin yayi, ka duba ka ga rana za ta fadi, zaka ga rana ko ba za ka ganta, zaka ga cewa ta fadi din ba ka ganta ba, wanda yake nuna maka da lissafi ake yi. Wannan lokuta, wasu lokuta a ce maka karfe 7 saura minti 5, wanda su kuta a ce maka 6 da minti 5, to kuma duk lokacin da aka fada zaka ga cewa idan lokacin yayi zaka ga ranar. Haka huduwa alfijir zaka ga tana huduwa, to haka nan azhar da al'asr din, tunda har suka yi bayanin na faduwar rana da na huduwa alfijir, kuma kaga hakan yake, to dan me zaka karyata su azhar da al'asr idan sun gaya maka, inda su ce maka rana ta yi zawali 12 da minti 15 misali, inda zaka je ka duba a ka'idar auna zawalin zaka ga cewa ta yi zawalin, za ce rana zahar la'asar za ta shiga karfe, za su ce za su shiga karfe 3:30, da zaka je ka auna zaka ga kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zillu kulli shay'in mislai, komai zai ninka, inuwarsa za ta ninka shi biyu, abinda za ta ninka shi, zaka je zaka ga haka, kowace abin inuwa ta ninka shi, wanda shi ne alamar abin din tayi, la'asar din tayi. To wannan shi ne lissafin da masana harkar falaki suke amfani da shi. To kasancewar an rubuta shi da biro, wannan kuma wani abu ne da watakila ba su da kudin sayan kalandar, suke gabarar su rika kufowa suna rubuta a jiki da biro. Wannan ba wani bambanci tsakanin arate kalandar ko asa kalanda irin ta zamani mai haske wa take kama da fitulu, irin wanda zaka gani a Haramaini, ka je Makka da Madina zaka ga suna nuna maka lokutan sallah. To duk duniya wani abu ne da babu wani malami da ya taba ce maka ƙarya ake, saboda abu ne an gina shi akan ilimi, babu wani mai hankali da zai ƙaryata wannan. In ka ga mai ƙaryata wannan, to wani badakkari ne da bai san abin da yake ba, amma abu ne da duk duniya an san, abu ne da aka yi shi da ilimi, ake yin shi da ilimi.
To shi kuma wani mai tambayar ya ce karin bayani yake so game da ayoyin na Al-Qur'ani guda biyu, aya ta farko da take cewa yas'alunaka madha yunfiquna qul al-'afwa, da kuma ayar lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
to yana so ya ce yaya Allah ya ce ku ciyar da saura can kuma an ce ku ciyar da abin da kuke so sai salunaka ba za yin fukuna kulil afu suna tambaye ka me za su ciyar ka ce ku ciyar da rara wato abin da ya ragowa daga cikin abin da ya zama wajibi akan ku a abin da ya zama na bukatar ku ta yau da gobe can kuma ayar ta Allah subhanahu wataala ce abin nan lan tanalu albirra hatta tunfiqu bima tuhibbun ba za ku samu wato lada ba har sai kun ciyar da abin da kuke so to babu wani cin karo tsakanin ayoyi guda biyu abinda ayar farko take nunawa cewa idan kana da dukiya ko kana da abincin nan kana buƙatar sakai da iyalanka to ka fara da kanka da iyalanka ibda bi nafsika thumma biman ta'ul kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka fara da kanka sannan da wanda kake daukan nauyin cin su da shan su na haka abinda yake hannunka sai ka fara ciyar da iyalanka da shi in aka samu rara wato kana da abinda zaka ci da iyalanka a wannan yinin ga wani can kuma baya da abinda zai ci kana da rara to ka taimaka masa da shi shine al'afu din to shi al'afu ba yana nufin baka san shi ba yanzu kana da shinkafa buhu guda nan zaka ci a ranar ka koshi sauran ai ba nuna baka san sauran ba zubarwa zaka yi ba saura ka in wani yazo yana son ka taimaka masa sai ka taimaka masa da wannan abin da ya saura daga kan bukatar ka shine al'afu din don haka babu karo tsakanin ma tuhib abinda ake nufi da ma tuhibbun shine kada ka bayar da abinda baka so kai ma wala tatayammamul khabitha tunfiquna wa lastum bi akhidhi illa an tughmidu fi shine abinda Allah ya hana a waccan ayar ka dauki abinda baka so kai in an baka ba za ka karba ba ka ce ba za ka taimaka mana da shi to kaga wannan abu ne da kai ma baka so to wannan bai halatta a ce irin sa ne za ka rika sadaka da shi ba a ce rigar ka ce ta mummutu ta yi yage ta lalace kai kanka in aka baka da ita shara ce kana neman kai da ita to sai aka ce ka taimaka sai ka dauko ta sai ka bayar ko abinci ne ka gama da shi ko kila in aka bar shi ma lalacewa zai yi sai kaga cewa to bari in bayar da wannan to wanda kaga kai ma ba san shi kake ba ko kai ma in aka baka ba karba za ka yi ba to wannan shine abin da ake nufi da lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna abinda muke da shi na ƙari bisa buƙatar mu ai muna san shi don haka dan mun dauka a ciki mun bayar wannan abin nan ba wannan shine abin da ake so shine abin da Allah ya ce wa atal mal ala hubbihi ka dau dukiyar ka ka bayar a bisa kana san ta wa yut'imuna at'ama ala hubbihi kana san abun ka dauka ka bayar ba wani dan ya tara dukiya mai yawa ya ce baya san ta saboda ta yi yawa ya ce baya so yana san kayan sa amma duk da haka zai dauka ya bayar to a lokacin ne Ubangiji subhanahu wataala yake ba da lada ga irin wanda suka irin wannan kyautar
to sai sakon babawo mai salakku ka daya yake cewa da Allah malam menene matsayin kuɗin da ake samu na gidan kallo sannan kuma menene matsayin kuɗin taba sigari
to taba sigari mun sha fada akan cewa abu ne mai cutarwa duk abin da zai cutar da kai abin da bai da wani amfani sai cutarwa to haramun ne ka sayar ma da wani ya cutu duk abin da zaka samu ta wannan da wannan dukiya haramun kake ci haramun kake tarawa saboda ka sayar da taba haramun ne kamar da shan ta yake haramun wannan mun sha magana akan wannan ko mun faɗi dalilai ba ɗaya ba biyu na alkur'ani da sunna wanda suke tabbatar da wannan lokacin da aka dan tsaya aka yi dan abin da aka dan yi tinja game da sha'anin taba lokacin da ba a gano cutarwar ta ba ana ganin kawai wani abu ne wanda yake kara wa mutum abin da nishadi ko ya kara masa wani kuzari to ya halatta ko bai halatta ba sai aka samu sabani amma yanzu bayan an gano irin cututtuka manya-manya da take sawa a cikin dan adam malamai ba su taba yin wani wato taraddudi wani kai kawo wajen su haramta ta ba saboda haka haramun ce bil ittifaq saboda su kansu waɗanda suke wato sana'anta ta suka rubuta a jikin abin da cewa tana cutarwa an yi ittifaki duk duniya cewa tana cutarwa to duk abin da zai cutar da kai ta hanyar ya jefa ka cikin halaka ta hanyar rasa ranka rasa lafiyar ka haramun ne ka yi amfani da shi kuma haramun ne wani ya mayar da wannan sana'arsa so wannan mun sha yin magana akan wannan don haka bai halatta mutum ya zama sana'arsa sai da taba ba in yayi haka to abin da yake tara haramun yake ci maganar gidan kallo. Gidan kallo din shi ma idan ya kasance abinda za a yi a gurin akwai abinda ya shafi saban Allah, akwai shaye-shaye misali, akwai hada maza da mata, yakan jawo fadace-fadace misali tsakanin matasa, wani abu daidai wanda za ka iya cewa saban Allah yana wakana a ciki. Babu shakka abinda mutum zai tara ta hanyar haka haramun yake yi. So shi wanda yake da gidan kallon shi ya san me yake faruwa a cikin gidan kallon. Duk wani abin da za ka tara mutane a saba wa Allah a gurin, zaman sanadiyar ka za a yi haɗu a gurin a yi saban Allah, to abin da kake samu ta wannan hanya haramun ne.
Sai Sani Bajuga shi kuma yake cewa assalamu alaikum malami, menene matsayin haya faces na abin hawa da ake yi?
To mun sha faɗa cewa haya ita abin da ake nufi da haya shine kama wa mutum, ita ce abin nan a musulunci ake kira ijara, ita ce ijara. Ita kuma ijara shine ka mallaka mutum amfanin abinka na wani ɗan lokaci, shi kuma ya biya ka abin da kuka yi sharaɗi zai biya ka. Wato kana da gida ka ba ma wani hayarsa, wato ijararsa, akan zai zauna wata ɗaya, wata biyu, wata shida, shekara ɗaya, akan kuɗi kaza. Shi abinda zai mallaka gidan shi ne amfani da gidan na wannan lokacin da kuka yi iyakance. Amma ginin gidan da komai na gidan yana nan a naka ne, ainul baiti ɗin, shi ainin gidan, wato ainihinsa yana nan a naka. Abinda shi wancan ya mallaka shi ne amfaninsa, to wannan ita ce ake kira ijara. Amma shi kuma saye, sai wanda shine purchasing din da ake ta haya purchase. Purchasing din shine ka sayi abu, albai'u kuma shine mallakar wani abu da shi karan kansa abun da amfaninsa ya tashi ya koma ya zama na wani. Shine in ka nazo na ce na sayi wannan gidan, to da ginin gidan da rufin gidan da daban gidan da kofofin gidan da wundunan gidan duk sun zama nawa, duk a yanzu ana wani amfanin da za a gidan duk ya zama nawa. Kaga shi ciniki ya sha bamban da haya. Ita haya amfanin ake bayarwa kawai, amma shi shi ainihin abin yana aname shi. Ita kuma shi kuma purchasing saya, shi kuma gaba ɗaya ainihin abin ne yake tashi ya zama na wani. To kaga ba za su haɗu ba a shari'ance, ba za su haɗu ba, kowanne ma'anarsa daban. To shi Bature zai iya haɗa su saboda shi baya da wata shari'a irin tamu wacce take bin abu kekere, a ce haya ne kuma purchasing ne, a ce haya ne kuma saya ne, ba zai yiwu ba. Saboda ka in nazo ina da babur ko ina da adaidaita sahu, zan ba ma wani, zan bashi akan cewa na bashi haya ne, haya ne zai rika kamun kuɗi kaza, amma ba saya ba ne. Babur ɗin yana nan nawa ne, saboda aka sace ni ne asara ba shi asara ba, kana ne aka sace, in ya lalace kana ne ya lalace. Saboda haka na bashi haya akan cewa yini awa kaza a cikin yini, ko da karfe 6 zuwa 6, ko karfe 6 zuwa 10 na dare, ko zuwa 12 na dare, yadda dai muka yi da shi, ko duka yinin 24 hours, na bashi shi a 1000 misali. Wannan amfanin da bashi, amma yana nan shi abin a matsayin na ne. In wannan lokacin da na bashi ya kare, to zai kuma biya na wani kudin, sannan in kuma bashi. To wannan ita ce hayar. Inda yau zan ce na dakatar, ya damun da babur dina, babur dina ne zai tafi shi, kuma ya amfana da abin da ya amfana shi kenan. Kaga ba saya ba ne, tunda ba za ka sayi da abu ba kuma a biya ka da kudinka. Kudin hayan ne, kuma a ce da shi ake biyan ka, kaga ba zai yiwu ba. In ina so in mallakar masa da abin bayan wani lokaci, to nan sai dai alkawari cewa to shikenan ga babur nan na baka adadin sahu, zan baka shi haya a kullun zaka kamu 1500 ka yadda. Nace to shikenan, ni kuma na maka alkawari bayan shekara ɗaya zan mallaka maka shi. Kaga wannan kyauta ce zai yi, ba sa hiba ce zai yi, amma bai yi ta ba a lokacin. Inda a ce zai mutu a tsakiyar shekara, wannan abin yana nan hannun magada, ba za ka zo ka ce ai na biya rabi ba zan kawo sauran rabi, a'a, ba ciniki kuka yi ba. Haya ka karba, ya baka haya, yanzu tunda ya rasu kaya sun dawo gurin magada, su kuma magada ke da iko a lokacin, ko su ce su ci gaba da baka haya, ko su ce a'a mun karba za mu sayar. Amma ba za ka zo kai musu hujja da cewa ai ya ce bayan shekara ɗaya zai min kyautar ba, tunda bai kyautar ba. Kyauta idan ba a yi ta ba, to bai zama naka ba, sai ranar da ya ce ya bar maka shi kyauta, ka karba shi ne lokacin ya zama naka. Don haka akwai bambanci tsakanin wannan. Zan iya yin alkawari cewa bayan shekara daya na maka alkawari zan baka, kuma yana da kyau mutum ya alkawari ya cika. Ran da shekara daya ta cika in ce to na bar maka wannan. Kana ga dama ma bata cika ba ka ce ka bar masa. Kana da iko bayan shekara ba bata cika ba ka ce ka bar masa don kayan ka ne. So ba a hada abin ta da suna haya purchase, sai dai yadda fuqaha'u na zamani suke kiran abin shine al-ijara al-muntahiyatu bit-tamlik. Al-ijara al-muntahiya bit-tamlik shine ba da haya wacce karshen shi karshen ta za a mallaka mutum abin ya zama nashi.
To sai sakon Abdul Malik bin Ali yake cewa malam mene hukuncin wanda ya je kasar Saudiya da niyyar umara kuma ya zauna a kasar ya kama neman kuɗi?
To a musulunce ba ya saba wa Allah ba dan ya zauna a Saudiya ya nemi kuɗi, amma a dokar su su can kuma dokoki ne na duniya ba, ko idan duk kasar da ka shigo da izini kayyadajje, to idan izinin ya kare shi ne zaka fita ka bar kasar. In ka ci gaba da zama bayan izinin zaman ka ya kare, to a gurin a tsarin doka ta kasar kana da laifi. So haka wanda za su hukunta ka ne bisa dokar kasar su, ba wai bisa cewa ka yi wa Allah laifi ba saboda ka zauna. So wannan tsakanin ka ne da su.
Sai Badamasi Hotoro yake cewa malam daga hannu da ake bayan gama tahiyya idan za a yi sallama ya inganta?
A babu wani daga hannu da aka ce ayi bayan an gama tahiyya. Zara ka gama tahiyya shine ka yi sallama, amma irin ka yarfa hannunka sama ko yan yatsunka sama wannan ba ya da wani asali.
To sai Ahmad Anas yake cewa limamin da yake bi sallah ya lura sallama da yake a kowane lokaci shin ya matsayin sallar?
Ya tabbata a wasu daga cikin ruwayoyi cewa Annabi ya yi sallama daya, saboda haka dan ya yi sallama daya ba laifi ba, duk da cewa yawancin ruwayoyi da suka zo a sallama biyu suka zo. Inda mutum zai rika yin sallama biyu din, to da yafi dacewa da mafi yawan ruwayoyi da aka samu da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma da sallama daya yayi ba a cewa sallarsa ba ta yi ba, sallarsa ta yi.
Sai Hamisu Abdul Wahab shi kuma yace da Allah ina matsayin mutumin da yake daukar albashi ta banki kasancewar ana cire kudin ruwa a cikin albashin?
Ban san wani kudin ruwa ake cire a cikin albashin ba. Shi kudin ruwa shine kudin da aka kara maka, shi ake kira kudin ruwa. Idan kuma a ajiya ce ka kai, ko ce ka kai musu ne akan cewa za su maka hidima da karbar kudinka, yaso kuma daga duk wata za su rika cire wani abu na transaction, wannan kuma wani abu ne ba shine kudin ruwa ba. Kudin ruwa shine abin da za a kara maka interest.
Sai SG Gwani shi kuma sakon sai yake cewa dan Allah malam nayi azumin tasu'a sai kuma naji an ce 8 ga wata ne, to zan iya yin 3 har zuwa ranar 10 ga wata?
To tunda ka an ce 8 kai sai ka yi na 9 sai ka yi na 10, ba wani abu a ciki. Shi Muharram gaba ɗayan sa dan kai azumi a cikin wasu kwanakin sa ba laifi kai ba. A rana ta 2, rana ta 3, rana ta 5, rana ta 9, rana ta 11, rana duk wannan kai a cikin Muharram kana da lada, saboda hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace afdalus siyami ba'da ramadan shahrul lahi al-muharram. Saboda ka watan gaba daya kowanne wace rana a ciki dan mutun ya azumi yayi a cikin wani lokaci da yake da falala sosai.
To sai sakon Suleiman Gambo Idris shi kuma yake cewa dan Allah malai yana so a taimaka masa da tafsirin wannan ayar ta wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wama ja'ala alayka fid-din min haraj wama ja'ala alaykum fid-din min haraj.
Ayar ta zo a ƙarshen suratul hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadihi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu shuhada 'ala an-nas wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa atasimu billahi huwa mawlakum ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allah subhanahu wa ta'ala ce wajahidu fillahi haqqa jihadihi, wato ku yi jihadi, ku yi kokari da gwagwarmaya wajen yada addinin Allah iya yadda ya cancanta ku yi. Wato al-jihad ana nufin wato wani bazlul juhd, iya mutum ya iya bakin kokarinsa na wajen ya isar da addinin Allah ta hanyar karantarwa, ta hanyar da'awa, ta hanyar bashi kariya ko wace irin kariya lokacin da yake bukata. Shine ma'anar wajahidu fil haqqi jihadihi huwa jitabakum, Allah shine ya zabe ku wa ba ja'ala alaikum fid din min haraj, kuma bai sanya muku wani kunci a cikin addini ba. Kar ku dauka wannan jihadin da Allah subhanahu wataala ya ce ku yi na taimakawa addinin musulunci dan ya kuntata muku, ne a kowa zai yi wargwadon abinda Ubangiji subhanahu wataala ya hore masa, babu kunci a ciki. Huwa jitabakum wa ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim, ku rike addinin babanku Ibrahim. Annabi Ibrahim shine abul anbiya, Allah subhanahu wataala yana nufin larabawa gaba daya wadanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yazo da suna da'awar jingina kansu zuwa ga Annabi Ibrahim alaihi salam. Ko kuma a kasance Annabi Ibrahim alaihi salam yazo da shari'a, duk wanda ya karbi wannan shari'a ya zama kamar wato mahaifinsa ne, domin mahaifi shine yake kokarin nuna wa ƴaƴansa abinda zai zama musu amfani a rayuwarsu. Huwa jitabakum wa ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qabl, Allah shine ya sa muku suna musulmi min qablu, tun a gabanin haka, wato tun a cikin littafin da suka gabata sunan ku musulmi. Wa fi hadha, da kuma abin da yake cikin wannan addini ko cikin wannan alqur'ani, an sa muku suna musulmi. Huwa jitabakum wa ja'ala alaikum fid din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakum muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan alaikum wa takunu shuhada 'alan nas, dan manzo ya zama mai shaida gare ku ranar gobe kiyama cewa ya isar muku da sakon da Allah subhanahu wataala ya bashi, ya isar muku da shi, yayi shaida gare ku cewa a cikin ku wasu sun yi da'a, a cikin ku wasu sun kangare, ko kuma ku zama masu shaida ga mutane. Sai Allah cewa kai musallata wa atu zakat, ku tsayar da sallah ku ba da zakka, wa atasimu billahi huwa maulakum, ku yi roko da Allah kakam, domin Allah shine majibincin al'amarinku. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, madalla da Ubangiji ya zama shine majibincinka, madalla kuma ya zama shine mai da Allah ya zama shine mai taimakonka. So wani aya dai tana kira mu ne zuwa ga mu rike addinin musulunci, mu tsaya mu yi gurbaya wajen mu ga ya mun yada shi, mu tuna da ni'imar Ubangiji subhanahu wataala da yayi mana na ainihin zaba mana wannan addini ya zama shine addinin mu, kuma shine addinin annabawan da suka gabace mu. A wajen huwa sammakum, malamai suna bashi tafsiri biyu, ko dai zamirin yana koma ga Allah wanda shi yafi zama rajihi, ko yana koma ga Annabi Ibrahim alaihi salam da ce waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak. Na'am,
to sai sakon Idris Shu'aibu yake cewa malam tambayar sa ita ce menene hukuncin wanda bakinsa ya saba da rantsuwa a koda yaushe.
To baya da kyau mutum ya rika koyaushe ya zama yana yawan rantsuwa. Ya kamata mutum ya dauki suran Allah yana da girma, ya zama da inda zai ambace shi akwai bukatar ya ambace shi a haka, amma ya kasance kodayaushe yana jeho rantsuwa a cikin bakinsa, wanda yana da hadari domin zai rika yin rantsuwar wani lokaci a inda bai dace ya yi rantsuwa ba, ko ya rika rantsuwar kuma yana karyata.
Sai wannan tambayar yake cewa malam ya halatta a cikin masallaci a sanar cewa an tsinci wani abu, me shi ya zo ya karba?
To abin da aka hada shine cikiya, mutum wani abin shi ya bace ya tashi ya yi cikiyar kayansa, ce na yadda abu kaza na da Allah wanda ya ganshi ya kama. Wannan shine abin da ya zo a hadisi cewa kada ɗayan ku ya ce, wato duk wanda ya je wani yana neman abinsa da ya bace, to ya ce la raddahu Allah alaik, kada Allah ya dawo maka da shi, kada Allah ya dawo maka da wannan. To su malamai suka bambanta tsakanin wannan da kuma tsakanin abin an riga an ganshi, saboda haka me shi ya zo ya karba, wannan ba cikiyar abin ake ba, abin an riga an ganshi. To wasu ba su bambance ba tsakanin cikiyar kayan da cikiyar mai kayan, wasu ce duk cikiya ce. Idan kayan ne aka yi cikiya, kaga an yi cikiyar, in aka je aka yi ce waye ya yadda abu kazansa, shi ma ana cikiyar mai kayan, sai aka ya shiga karkashin cikiya. Sai aka wasu sun raba, amma wasu daga cikin malamai sun hade su, don haka in an guji yin hakan zai fi tsafta.
Sakon Awal Hassan Faki yake cewa shin ya halatta limami ya tsawaita ruku'u saboda wasu su zo su samu raka'a?
Ba ruku'u ba aka ce ka tsawaita raka'ar farko, dan ka tsawaita karatu a raka'ar farko. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka a sallar azhar, sallar asar, raka'ar farko ya tsawaita karatu saboda wasu su da suke raka'ar farko. Amma ba wai ka ringa tsawaita ruku'u ba, kai ruku'un ka yadda ka saba yi, ka saba yin ruku'u ka yi shi wanda ya riska ya riska. Ba ita raka'ar ce ta farko, dan ka tsawaita ta saboda wanda suka dan makara su sami raka'ar farko, wannan babu wani ba ciki. Annabi yana yi a sallar azhar da asar.
Sai sakon Rabi Musa Shirawa yake cewa assalamu alaikum, malam mutum ne ya manta bai sallar isha'i ba sai da wata isharin ta zagayo har ya shiga jan'i sai ya tuna, malam ya kamata yi?
Sai ya gama wannan sallar ta isha'in, sannan sai ya zo ya yi wacce ya manta din bisa kauli rajihi, cewa jeranta sallolin da aka bari ba wajibi bane. Saboda ka in ya samu ya shiga sallar isha'i, ya riga ya shiga. Inda bai shiga ba sai ya shiga da niyyar ramuwa din, in ya so daga baya aka gama sai ya tashi ya yi ta isha'in lokacin. To amma har ya shiga da niyyar yin wannan ada'i, to da niyyar ada'in wannan sallar ta wannan lokacin, to ba za a ce ya riki da niyyarsa ba, ya gama da wannan din, ya so daga baya sai ya tashi ya sallar isha'i din da ya tuna.
Nasir Imam shi kuma yake cewa assalamu alaikum, mallan na kasance muna tafiya a mota kuma tafiyar ta kai da za a yi kasaru, kuma dukkan mu ba wanda ya niyyar daukar kasaru, sai aka tsaya za a yi sallar azhar sai ake cewa kasar za a yi, shin hakan ya inganta?
To wace niyya ce zaka dauko? Ka niyyar daukan kasar da ai ba wata niyya ce da ake dauko ta daga gida, wani kaya ne zaka kullo ka dora akan ka, baka dauko shi baka baro shi a gida. Matukar kana matafi, an halatta maka cewa ka rage sallah, idza daraftum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru min as-salah. Ora ka lokacin da zaka yi sallar, da lokacin ne zaka halarto da niyyar, ba wai sai ka dauko tun daga gida ba. Ka ji ana cewa mutane su zo a yi sallah suna cewa ba mu dauko kasar ba, wannan jahilci ne, ba wani daukowa daga gida. Lokacin da zaka yi, lokacin zaka kulla niyyarka.
To sai Yusuf Ado Garwa shi kuma yake cewa assalamu alaikum, dan Allah mallam, menene ingancin karanta suratul mulk ga mamaci a kansa kafin kai shi kabarinsa?
Wannan bai tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ana karanta surar ko wani abu na alqur'ani akan mamaci ba. Wannan bai tabbata a hadisi ingantacce na manzo sallallahu alaihi wasallam ba. Abinda aka sani shine in an je an binne shi, na farko kafin a binne shi a yi masa sallah na addu'o'i ne za a yi masa. Haka nan Annabi in ya binne mamaci yakan tsaya ya ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbita fa innahu al-ana yus'al, ku nema wa dan uwanku gafara ku roka masa Allah ya tabbatar da shi domin ana masa azaba a yanzu, afwan, domin za a yi masa tambaya a yanzu. Wannan shine abin da ya tabbata. Abin da ya shafi falalar suratul mulk ya tabbata cikin hadisi ingantattu a cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna fil qur'ani 30 ayatan tashfa'u li sahibiha yawm al-qiyamah hatta yughfar lahu. Wato akwai ayoyi 30 sune sunan suratul mulk cikin al-qur'ani wanda za su yi shafa'a, za su yi ceto ga wanda yake karanta su. Kaga ba wai ake karanta masa ba, ga wanda yake li sahibiha, ga mai karanta su har sai an gafarta masa. A wata riwayar tukhasimu da suratul mulk tukhasimu li sahibiha hatta tudkhilahu aljanna. To suratul mulk suna tsayawa ta yi khusuma, ta yi jayayya saboda kare mai karanta ta har sai ta shigar da shi aljanna. Saboda ka shi mutum shi ne aka bukata ya karanta, ba wai a karanta masa ba. Shi yasa yana daga cikin abinda ake yi in ka zo ka kwanciya ka karanta suratul mulk wanda ayoyi 30 za su taimaka maka ranar gobe kiyama ta hanyar yi maka shafa'a. Abinda aka sani, amma ba wai bayan mutum ya mutu ba bai ma san suratul mulk din ba, bai ma taba karanta ta ba, sai kuma a zo a ce za a karanta masa, a'a, sai shi dai ya karanta lokacin da yake da rai, to shine za ta amfane shi ranar gobe kiyama ta hanyar yi masa shafa'a.
tumalalai saka da alkari masuraro duka da wannan muka kagarshen shirin a wannan mako sai dai kafin mu sallama kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin da kamar yadda aka saba ta 0805544413 da kuma 0703604155 sai kuma 0701778442 ko kuma ta adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Amma da mu shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad San Umar Jalemo babban malami a tsangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero Rikin Kano wanda ya samu dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku. Bashir Jirs Ungogo shine ya tattara sautin akan na'ura. Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.